بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيوم الشريف لتاع دورة السفر شكاها تاعدون خير تهيئة القديم هجرنا الله صلى الله عليه وسلم لأن مكة زوار مجينة وأن يريد إلى ديار دورة ديار الشكرة تابعه الشكرة زام دورة تأسيم تفسير من القرآن من جمع أولنا مصلاة من البركة مصلاة التي غرقشن مع نور الإسلام وصمكرة نور الإسلام وردته أسكيل لن تدونا في نيجيريا من الوفاة والسلام والسلام يسعى معنا كراتور المية البركة فلنا يسعى يسعى مقبول جريش شمي يقول يا كراتا فتارا ما تلوك الشيبا رام سواري كراتور لك ما لم هو أما كانت من الكلام ده فتا فتكروا فتكروا عن فرقه شمي واندكي لسبايا فهي رمضة سبايا مزايا كاو idan ya kawo kuma insha Allah ta'ala za a karanta wannan tambaya sai a bashi hanta ina ga wannan shi zai fi dacewa saboda aka yi da lokaci musamman wasu ana da su farawa sai za ka yi haka sai mu duba su je da tambayoyin kullum wanda za mu yi amsa su sai mu amsa. Sannan muka yi bayani da adadin ayoyin ta da kuma matsalar ta basmala karatun wato bismillahirrahmanirrahim a cikin farkon suratul fatiha ne ne da hukunci sa wannan duka zai mun yi bayani. To abin da ya rage mun yi bayani a kai ba shi ne a yadda mutum yake karatu idan ya gama sura zai shiga wata sura shin a nan zai yi basmala ko ba zai yi basmala ba. Wato ni ne nake karatu na cewa lam yakul lahu kufuwan ahad na ga suratu al-ikhlas zai shiga kul a'udhu bi rabbil falaq shin anan zan zo da basmala zan ce bismillahir rahmanir rahim ko ba zan zo da shi ba a cikin sallah sannan da wannan sallah. To wannan matsala ce wanda take da alaka da riwaya wanda take karatu da ita matsala ce ta qurra'a. Malamai suke cewa duk wani wanda yake karatu da riwaya ta Hafsu ko kuma riwaya ta Shuba ko sauran qurra'u banda Imam Hamza wato wanda yake karatu da qira'a Imam Hamza wannan baya yin basmala a cikin surori guda Imam Hamza al-Fajr shi yasa Imam Shafi'i ya ce wasu na kafarin sura sai ni fasahatun wa sin wasqatan kullun jalaya wa hasala mai karatu da qira'a ta Hamza idan ya gama sura zai shiga sura zai yi basmala. Haka wanda yake karatu da riwaya ta Warshi ko kuma qira'a ta Abu Amr ibn Basri Warshi wannan wanda aka yi bayanin karatu da ita nan Najeriya wanda mushi yawanci a makarantun allo da ita ke karatu da kuma qira'a ta Abu Amr ibn Basri da kuma Khalaful Ashir da Ibn Amir Ash-Shami waɗannan guda uku wanda yake karatu da riwayar su ko qira'ar su idan ya gama sura zai shiga sura yana da zafi
இரண்டுகிரா எதிர்மல இரண்டுகிரா எப்பற்று இரண்டுகிரா எவ்வசு
amma wanda yake karatu da sauran qurra kamar hafsu ce da wanda muke yi a nan da cikin salloli da sauransu to dole ne idan ya gama sura zai shiga sura a cikin sallah ko a wajen sallah dole sai yayi basmala ana tare da ni wato duk mai karatu da riwaya ta hafsu da sauran qurra su shigo ba da su ibn kathir da su da dai sauransu da baki ne dole zai yi basmala tsakanin surori guda biyu wannan shine abin da Imam Shafi'i ya ishara wa basmala bainan suratayn min sunnatin rijalun na muhajiriyatan wa tahammula haka Imam Al-Jazari a cikin durra yake cewa basmala bainan suratayn a cikin mato wa malik husus wa siratati hasbuna wannan shine dalilin da malamai suka tamba akan yin karatu da riwaya ta Hafs ko Shuba ko kuma Harun ko Ibn Kathir ko Abu Ja'far ko da zai yi basmala a tsakanin surori guda biyu. Sai matsala ta gaba shi ne karatun suratul fatiha. A shin dole ne mutum sai ya karanta suratul fatiha yayin da yake sallah shi kaɗai ko kuma yayin da yake sallah shi kaɗai ko kuma shi ne liman. Misali yanzu mutum yana ba mutane sallah amma mala awwal nan da yake ba mutane sallah shin yanzu shi duk lokacin da zai ba mutane sallah sai ya karanta suratul fatiha ko kuma dole sai ya karanta ma haka wanda yazo shi kadai yake sallah shi ma fatiha dole ne ko ba dole ba to abin da yafi shahara a wajen al-Imam Malik bin Anas wato mazhabar malikiya wanda muke riko da ita a nan Najeriya gabaki daya a wajen Imam Malik dole ne idan mutum yazo yin sallah shi kadai dole sai ya karanta suratul fatiha ana tare da ni haka yayin da yake ba mutane sallah shi ma dole sai ya karanta suratul fatiha wannan wajibi ne rukuni saboda dalilin Imam Malik shine hadisan da muka karanta jiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatiha fil kitab hadithun ubada bin sabit wanda yazo cikin sahihain wato sahih al-bukhari da muslim haka hadisin da yake cikin sahih Muslim hadisin Abu Huraira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla bi ghairi umfi alquran aw man lam yaqra bi umfi alquran fa salatuhu fidad fa salatuhu fidad duk wanda ya salla da karanta suratul fatiha ba to sallan sa tawayyiya wato na tsaffaci da kitab to waɗannan su ne dalilan da Imam Malik bin Anas ya kafa akan cewa duk wanda yake salla shi kadai dole ya kawai nan guda hudu idan sallah mai raka'a hudu ne dole sai ya karanta fatiha ko wata raka'a idan kuma mai raka'a biyu ce to dole sai ya karanta fatiha ko wata raka'a idan mai raka'a uku ce kamar maghriba dole sai ya karanta fatiha ko wata raka'a haka wanda yake ba mutum ko mutane sallah wato liman kenan amma an samu kashi na biyu na malamai ire-iren su Hassan al-Basri da yawanci daga cikin malaman Basra da ire-iren su Abdulrahman al-Makhzumi suna da cewa idan mutum ya karanta a raka'a daya ta wadatar da shi idan mutum ya karanta fatiha a raka'a daya ta wadatar da shi sai zance na uku shine na Abu Hanifa da Imam Thawri wanda muke bayani jiya cewa Abu Hanifa yana da cewa wato alle suratul fatiha ba dole ba ni wannan bayani ya cewa idan mutum yana sallah sawabi shi kadai ne ko ko shi ne liman zai iya karanta abin da ya sawata a cikin alqur'ani har muka kawo hadisin na musul salatihi wanda yazo ingantacce ne hadisin wanda ya salla a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci sai manzo Allah ya ga yadda yake sallah da gaggawa sai manzo Allah ya ce ka je ka maimaita sallah wannan sallar naka ba sai ba ya je ya kara maimaita ya kara maimaita su kuku na hukun sai ce wanda zai ba ka bil haqqi fa inni la usfi bi zalika wanda ya turo ka da gaskiya yana rantsuwa da shi ni ba na iya yin sallah wanda take wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi yadda zai sallah ya ce yayin da zaka yi sallah ka kalli al-qibla bayan ka kalli al-qibla sai ka kabba wannan shi da karanta abin da ya sauka cikin alqur'ani da wannan ne Abu Hanifa yake da cewa mutum zai iya karanta abin da ya sauka tunda manzo Allah ya ce dole ya karanta suratul fatiha malamai sun fita fa'iloli masu sani yawa a ƙarshen wannan hadisi daga cikin rukunin sallah da baki ne manzo Allah ya bayyana sanan sai kuma natsuwa ba so mu fita inda ke sallah din da natsuwa kun ga wannan mutumin din da rashin natsuwa kawai manzo Allah ya ce bai da sallah so uku yana sallah sai da baya natsuwa to shi yasa yayin da mutum yake sallah idan yayi ya zo sai ya karatu mai kyau bayan ya yi karatu mai kyau ya zo ruku ba a gaggawa a wata ruku za ka tsaya sai ta shi subhana rabbiyal azim so uku ko kuma so biyar ko abin da ya sa sai ka karanta addu'o'in da ya tabbata da annabi yana yi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma faghfir annabi yana wannan ruku haka wajen sujada mutum ya ce subhana rabbiyal a'la shi ma so uku sannan ya yi addu'a wanda ya ke so kamar yadda manzo Allah ya shara cikin natsuwa haka ake so mutum ya dinga sallah da baki tsaya wanda ya kasance yana sallah da gaggawa idan ya zo ya ruku nan da nan ya tashi ya tsira nan da nan ya tashi to duk ne irin wannan sallan ya sani cewa baya da sallan wannan da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ma Allah ya sallah su uku ya ce bai da sallah shi yasa ɗaya daga cikin magabata ke cewa so da dama za ka ga wani ya kai shekara 40 ko 50 yana sallah amma kuma sallansa duk shekarun nan da ya 40 ko 50 yana sallah ba taɓa karɓan sallansa ko guda ɗaya ba ana samun irin waɗannan sosai ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah ya shigo wani dalilin me yasa ya faɗa wannan yake cewa shi ne baya sallah yadda annabi ya koya to a taƙaice dai ya ɗan uwa a ƙarshen zattutukan nan guda uku abin da ya inganci shi ne zance a Imamu Malik bin Anas cewa duk yayin da mutum yake sallah shi kaɗai ko kuma shi ne liman dole sai ya karanta suratul fatiha dole ne sai ya karanta ta idan ba haka ba sallan sa ba tsafiya ba ko kuma ba su yi ba wato ba ingantacciya ba ne a bai sai matsala ta uku a shi ne yayin da mutum yake shi bi yake a shi ba ne liman ko ga mun yi bayanin cewa idan mutum shi ne liman ko kuma yana sallah shi kaɗai to idan kai kana cikin mamu wato bi take akwai liman gabanka kai kana sallah a bayansa to nan yayin da shi wannan liman yake karatu shin kai za ka yi karatu ko ba za ka yi ba kuma ga shi mun ce karatu suratul fatiha dole ne to idan liman yana sallah a gabanka kai kana bayan shi yana yi za ka yi karatu ko ba za ka yi ba a nan zancen farko na Imamu Malik bin Anas abinda ya sa muke farawa da shi a saboda ita ce mazhaba wanda muke yi mazhaban malikiyya a wajen Imamu Malik bin Anas yayin da mutum yake shi imamu ne wato ba shi ba ne liman akwai liman gabansa shi yana bin sallah to a wannan hali idan sallan da ake yi a ya ana bayyana karatu to a wannan hali mutum ba zai yi karatu wato zai saurari karatun liman ke ana tare da jiso wato idan sallah ta bayyane kamar sallah asubahi da sallan isha'i raka'o'i biyun farko da magriba raka'o'i biyun farko Imam Malik bin Anas yake cewa wannan hali a lokacin da liman yake bayyana karatu to mutum shiru zai yi ba zai yi karatu ba shi aka sai menene dalilin ta yake cewa Allah subhanahu wataala ya ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun yayin da ake karatun alqur'ani to sai ku saurari karatun fastami'u lahu sannan wa ansitu ku saurara ku karkatar da zuciyoyinku zuwa wajen wannan karatun la'allakum turhamun idan kuka yi kaza ku samu rahama to kun ga ana Allah cewa yayin da ake karatu ne shiru kadan shi yasa Imam Malik bin Sabin ana sani cewa yayin da mun yake karatu na bayyane to mu sauraro ba sai dalili na biyu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda al-Imam Ibn Majah da Imam Abu Dawud cikin suka fi da hanci wata ran manzo Allah ya zo yayin sallah da ya salla sai ya bayyana da karatu yana gama sallar nan sai ya kalli mutane sai yake cewa kamar akwai wani wanda yake bi na ina karatu kamar akwai wani wanda ya karatu tare da sai wani mutum ya ce na'am ya rasulullah ni ne mai karatu yayin da kike karatu wato yayi karatu na asiri ka ba a bayyana ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mali munaza'u fil qur'an dan menene ni ake a jayayya da ni wajen karanta alqur'an ni ina karantawa wasu suna karantawa to a lokacin sai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan suka ce sai muka kani yayin da aka zo sallah idan sallah bayyana ya ce ana bayyana karatunta to mun ba ma karatu tunda manzo Allah ya hana dalili na biyu kenan na malikiya sai dalili na uku shine ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imamu muslim ya kirda shi da imamu nasa'i manzo Allah ya ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman domin mu dinga koyi da shi idan kabbara fa sajjud yayin da ya kabbara sai ku kabbara wa idan qara'a fa ansitu yayin da yake karatu sai ku saurari karatu wato kada ku karatu da waɗannan dalilai guda uku al-imam malik bin anas ya ce fa hujja yayin da ake salla wato ta bayyana ce bayyanar da karatu abinda yake dacewa shine mutum kada ya karatu ko da suratul fatiha ne kada ya ana tare da ni balle kuma sura a fai zance farko kenan na al-imam malik bin anas sai zance na biyu shine na al-imam shafi tare da al-imam ahmad bin hanbal wanda afwan dida shi al-imam malik ba cike muku bayani ba yana ganin cewa idan sallah ta asirkin to anan mutum zai iya yin karatu idan yana tare da jima misali kamar sallar azhar da sallar la'asar da kuma rak'o'in dudun karshe na sallar isha'i da kuma sallar raka'an karshe na sallar maghriba anan yana ganin babu dai shi mutum zai iya yin karatu anan saboda aibin nan baya bayyana da karatu inda imamu malik ya hana shine yayin da yake bayyana da karatu shine yake cewa mutum ba zai yi karatu ba kuma dalilin sa da ne yanda muka kawo guda uku a sai imamu shafi'i tare da shi al-imam ahmad bin hanbal da jamhurin ma'abuta hadisi wato malama hadisi da kuma wasu daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam irin su Umar bin Khattab da Abdullah bin Abbas da Abu Huraira wato Abdurrahman bin Sakhri a waɗannan sabai gabaki daya suna ganin cewa yayin da liman yake karatu sallah da ake bayyanar da karatu irin sallar asubahi da sallar isha'i da maghriba anan shi ma dole mutum zai karanta suratul fatiha dole mutum sai ya karanta suratul fatiha kawai dalilin su kuma su ne hadisan da muka karanta da manzo Allah yake cewa la salata liman lam yaqra al fatiha fi kitab da hadisin man salla wa lam yaqra bi ummi al qur'an fi salatihi fi hadhihi su imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal suna ganin cewa riko da wannan hadisi dole ne mutum sai ya karanta suratul fatiha sai aka ake cewa to ya za ku yi kuma da ayan da Allah yake cewa wa idza qira'a al-qur'an fasallu lahu wa asallu la'allakum turhamun yayin da ake karatu al-qur'an sai ku saurara kada ku yi karatu la'allakum turhamun Allah ya zaka samu rahama idan kuka yi haka sai imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal suka ce mutum zai karanta suratul fatiha amma inda a gaban da liman baya karatu na farko idan liman ya ce Allahu akbar ya ce kabiratul ihram kafin ya fara karatu a wannan wurin mutum zai iya yin sauri sai ya karanta suratul fatiha ko kuma wuri na biyu yayin da ya gama aya kafin ya shiga aya ta gaba a nan mutum zai iya yin sauri ya karanta ayan da shi ya karanta ana tare da nikau sayi a ko kuma idan ya gama suratul fatiha dan shiru din da zai kafin ya shiga sura an sai mutum ya sauri ya karanta suratul fatiha ko kuma wuri na wuri idan ya gama karatu da baki daya kafin yayi ruku'u anan ma zai iya yin sauri sai ya karanta suratul fatiha ala ayi hal da suka ce mutum dole ne sai ya karanta suratul fatiha din wannan wace ne al-imam shafi'i da al-imam ahmad bin hanbal kuma muka ce shine jamhuri ko majority na malama hadisi suka tafi akai da wasu daga sahabbai irin su Umar da su Abu Huraira da su Abu Sa'id al-Khudri to saboda haka yanzu muna da zuntuka guda biyu masu karfi wasu daga cikin malaman mu da muke karatu a wurin su suna rinjayar da tarcen farko a gaskiya na malikiya suna ganin cewa yayin da liman yake karatu a sallah wato wanda ake bayyana da karatu nan mutum ba dole sai yayi karatu ba saboda kun ga idan yake dole sai aka ce dole sai ya karanta suratul fatiha akwai wani mashakka za a tsananta akwai wani nau'i na tsanani a ciki tunda kun ga babu lokaci sai dai zai dinga a sauraron liman ina zai samu wata gaba sai ya karanta to amma dai da murin ahlul hadith da wasu malamai sun rinja yadda a karanta suratul fatiha ta yanda mutum zai cike daga sabanin malamai suna ganin idan ka karanta suratul fatiha ka cike daga sabanin malamai wanda suke ganin ba dole bane da wanda suke ganin dole ne inda ka karanta ka huta to wannan shine zance wanda yake da alaka da wannan sura da muke ciki da wata suratul fatiha kuma zance ne wanda yake da alaka da sallolin da muke shi yasa muka ce to ya ga mata mu yi cikakken bayani a kansu tayyib Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim wato da suna Allah mai rahama mai jin Allah subhanahu wataala ya buɗe alqur'ani da basmala wannan ba anan na isti'ana wato neman taimako ko neman albarka bismillah wato ina farawa da suna Allah wanda yake arrahman shine mai gamammiyar rahama sannan arrahim shine mai jin kai ko mai ceban tsiyar rahama malamai sun yi sabani sosai wajen tafsirin surar albasmala da Allah yake cewa bismillah wato da sunan Allah abin da yasa Allah subhanahu wataala ya fara alqur'ani mai girma da bismillahir rahmanir rahim ibn jarir at-tabari a tafsirin sajar al-bayan yake cewa domin ya sanar da manzansa wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi a tarbiya da ladabin cewa duk yayin da zai fara wani aiki a rayuwarsa shi annabi kenan ana so ya dinga fara shi da sunan Allah shi yasa Allah ya fara alqur'ani da bismillahir rahmanir rahim kuma idan muka lura za mu ga a rayuwar annabi gaba sai da ya gabatar sallallahu alaihi wasallam ya kasancewa duk abin da zai yi ibada da ayyuka masu muhimmanci yana farawa ne da sunan Allah kai hatta wasiƙu da ya kasance ya rurrubuta a lokacinsa zuwa ga sarakuna wanda ba su musulunta ba ire-iren Hirakl wato sarkin Rum kamar yadda ya zo a cikin sahihain wato sahihul Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi bin Abbas an Abi Sufyan yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarki na Hirakl wato sarkin Rum yana kiransa zuwa ga addinin musulunci abinda ya fara da shi shine bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hirakil azim ar-rum wato daga annabi wannan wasiqa zuwa ga hirakil shugaban kasar rum har manzo Allah ya kira shi yake cewa ina kiranta zuwa ga addinin musulunci aqrim tasdum ka musulmin da suka samu rahota a duniya da lafiya kun ga anan manzo Allah ya fara wasiqa shi da me da bismillahir rahmanir rahim haka al-imamu tirmidhi yayi bayanin haka a shima'il al-muhammadiyya dukkan wasu ayyuka na annabi ke hatta magana ina annabi zai fara magana mai muhimmanci baya fara magana sai da basmala kuma wannan shi ake so dukkan mu yi koyi da sunna annabi wato yayin da zaka fara wani abu a rayuwarka ibada ko magana in dai magana nan mai muhimmanci ko taro ake meeting wanda zai fara magana ana so ya fara da me da bismillahir rahmanir rahim wannan yake sunna ta annabi kuma annabi ya tabbata wata ran yana cin abinci da wani sahabi a gefensa sai yake cewa sanillah wa kulli yaminika wa kulli ma yaminika wato ka ambata sunan Allah sannan ka ci abincin da ke gefenka wanda yana ɗaya daga cikin ladabbar cin abinci hatta abinci idan mutum zai fara cin abinci ana so ya fara da bismillah malamai suke cewa idan ya fara da bismillah ya kore shaitan shaitan ba zai iya cin abinci da shi ba haka bayi ma yayin da zaka ce bayi shi ma ana son mutum ya fara ya ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ai Allah ina neman farin ciki daga sharrin aljanai maza da mata haka yayin da mutum zai shiga masallaci a dukkan wani abu mai albarka ana so mutum ya fara shi da sunan Allah. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya bude littafin Al-Qur'ani mai girma da bismillahir rahmanir rahim. Tayyib, ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yake cewa kullu amrin zai fara لا يبدا فيه بسم الله فهو اخطا او روايه كل امر بالبال لا يبدا فيه بحمد الله فهو اخطا حديث ينا دروم جمهور العلماء سرونا تاشي رأي الامام احمد بن حنبل وكما يحيى بن معين ثورنس اما امام السيوطي يعني تاشي اما ذا في انجلتي دي انجلتا سي دي معناها انا هيكي شيء shine manzo Allah ke cewa dukkan wani aiki a duniyar nan mai albarka idan ya kasance ba fara shi da sunan Allah ba ko godiya ga Allah to wannan aikin mai yalkaccen albarka wato albarkan da Allah zai sanya masa kafanni a cikin sa wannan ne yake so idan zo hankalin mu cewa ya jama'a duk yayin da zamu fara wani abu mai albarka mu dinga farawa da sunan Allah sai Allah subhanahu wataala ya sanya mu wannan abun albarka sai wasu kasashe ire-iren su Sudan za ku ga hatta wasu kuma da suke yi kawai ko ababe da suke rubuta a takarda a takardunsu kowane irin hijab za su yi ko speech kowane rubutu za su yi muhimmanci sai sun yi bismillah a farkon takarda kuma da nuna a faɗayen samun albarka a cikin wannan abin da za su rubuta to shi yasa Allah ya fara da sunan Allah to bismillah da sunan Allah nan suka ce ta harfin jarri ne ismi ko mazrurun jiba wa huwa muzaf wallahi ismu mazrurun muzaf ilayhi sanna arrahman wannan sunan Allah Allahu mawsuf wanda ma da man la rabbi amma da arrahman da arrahim wannan duka sifofi ne na Allah wato Allahu shine muzaf ilayhi muzaf ila ismi wa huwa mawsuf shi aka siffanta shi da ni aka siffanta shi shine arrahman mai yawan rahama arrahim kuma mai jinta malamai sun yi sabani wajen fasara arrahman fasaran farko suka ce idan aka ce arrahman mai gamanniyar rahama wato rahaman ta ta gami kowa anan duniya ta gami tashiri ta gami mumini za ku ga yanzu kafirai akwai waɗanda suke rayuwa mai daɗi za ku ga suna da wutar lantarki a cikin gidansu suna da kuɗi suna da mota suna da jirgin sama suna da komai wannan shine arrahman kenan mai gamanniyar rahama wato rahama ko wata da take kowa a duniya ana tare da fasara farko ne na sahabi su kai a suka ce a wannan fasara arrahim sai ta ce ne ke afiyar rahama da mu'minai ranar tashin afiyar dalilin suka ce arrahman da muka ce wanda rahama ita ce amma wato ne gamanniyar rahama shine ya faɗa cikin alqur'ani arrahman ala al'arsh istawa shi ne ne gamanniyar rahaman nan ya daidaita ne akan al'arsh arrahim kuma yake cewa wa kana bil mu'minina rahima lalle shi Allah ne jin kai ne ko ne ke fadiyar rahama ne ga mu'minai ranar tashin alqiyam wannan fasaran farko kenan a fadilata shekh al-allama al-amin al-shafi'i a adwa'ul bayan ya kawo wannan fasar haka kuma ire-iren su ibn jarir al-tabari da kuma ire-iren su al-hafiz al-hakim ma'arij al-qabul wa tashahhin da yayi ma sallamu al-usul ana tare da niko fasara ta shine ar-rahman wannan ar-rahman shine wanda yake fanta da rahama wanda yake fanta da rahama a zatin ar-rahim kuma shine mai sadar da wannan rahama shine mai sadar da ita zuwa ga mu'mini amma shi karantar shi a zatin sa shine mai rahama war-rahim kuma yana sadar da wannan rahama ga bayin sa wannan fasara ne miki nan da malami suka yi shi yasa sifofi ne na Allah subhanahu wataala kuma sannan sunaye ne na Allah da Allah da ar-rahman da ar-rahim duka suna ɗaya daga cikin sunaye na Allah wanda ana so idan mutum yana addu'a ya dinga haɗawa da sunayen Allah sai addu'arsa ta kasance tafiya insha Allah ta'ala shi yasa ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin sahihai inna lillahi 99 isman مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة من ذا الله يتشيوى الله ينا رسونا بذات سعيد تارا وان دي كيا يوعد من سونا يسمس كما يحدى تيسو سولالي يي أيكي بسونا سولالي ساكما فرشيني الجنة سونا يا الله ما رمزك يتشيوى في سونا يا الله ما سمى لك سعيد تارا نا النبي يقول وانا نتوي شيء وان دي حدى تيسو سعيد تارا yayi aiki da su da dai insha Allah ta'ala ta kuma farka shine aljanna to shi yasa suna Allah suke da muhimmanci sosai a kan su kuma abin da amfani da su wajen addu'o'i da sauransu Allah yake cewa walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa daru alladhina yusalluna fi asma'i fayajzuna ma kanu ya'malun alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi yabona godiya a tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake rabbil alamin shine ubangijin tarihi shine ubangijin tarihi idan aka ce alamin sune tarihi da baki daya wato halitta alamin halittu da baki daya wanda sun dane mutane da aljalai da mala'iku da baki daya dukkan wani abu da yake duniya wanda yake a boye da wanda yake a boye masu rai da marasa rai ire-iren bishiyoyi da sauransu dukkan su rabbul alamin ubangiji shine ya halicce su shine rabbul alamin sannan bayan haka malamai suke cewa shine kuma wanda yake sadan musu da ni'imomi wato shine wanda yake azurta su da ni'imomi kala kala ni'ima ta lafiya sannan da ta'arzuki sannan kuma yake talauta wanda yake so sannan kuma yake rayar da wanda yake so wannan shine rabbul alamin a kai nan wasu malamai suke cewa al'alami wannan yake fata ne ga mutane tawa wato ubangijin mutane ana tare da ni sauran farko muka ce rabbul alamin ubangijin halittu da baki daya muka ce su ya gane wannan fasaran mala'iku da dabbobi da ababe masu rai da marasa rai amma fasara na jira malamai suke shine ubangijin mutane mutane tawa wato banda dabbobi da sauransu dalili kuma suke cewa da Allah yake cewa can cikin suratul shu'ara ata'tuna dhikrana min al'alamin ana al'alamin abinda ake nufi shine sune mutane wato za ku dinga zuwa ga mutane maza kuna nuna sha'awar su sune dhikrana mazaje al'alamin daga cikin talakawa suke cewa to kun ga ana Allah subhanahu wata'ala yana nufin al'alamin sune maza kenan to shi yasa rabbul alamin ubangijin maza wato halittu na maza dangin maza ra'ayin wasu malamai kenan to amma zance mafi inganci tsakanin fasarorin guda biyu shine zancen farko da muka yi shine ubangijin halittu ga baki daya wanda muka ce ya gane mala'iku da aljanu da kuma mutane din da bishiyoyi da dabbobi da dukkan sauran ababe kai nan malamai sun yi bayani da cewa me yasa Allah yake cewa rabbu anan bayan kuma rabbu ana amfani da shi a zancen mu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi wanda al-Imam Muslim ya tilda shi hadisin Umar bin Khattab hadisin ne yake shahararre ne kuma sananne ne a mafi yawancin gudan musulmin masallacin lokacin da Jibril alaihi salam ya zo da amin kira da amin Allah tabbata a gare shi daga cikin tambayoyin da ya masa ka bani labari akan tashin al-qiyama yaushe ne lokacin tashin al-qiyama yake cewa man masura an hadi a ran min sa'il walakin sa'hadithuka an amaratiha zan baka labari akan alamominta ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an kida al-amatu rabbataha wato yayin da baiwa ta haiti ubangijiyar sai malamin suke cewa rabbu ana amfani da shi a wajen mutane wato shugaba ana kiran rabbu amma tare da idafa wato mutum wanda yake shugaban ka ne za ka iya ce masa wannan hada rabbi wa hada rabbu hada bai amma lam malamu yake cewa da sharafin ne kasance kalmar rabbu din an yi idafa ta zuwa ga wata kalma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anta lidan amsu rabbaka wanda a wata riwaya ta wannan hadisin ya zo a sahihain a tarihi ta Abu Huraira wa Abdurrahman bin Sakhri haka cikin سورة يوسف الله يكتا وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأزاه الشيطان مثل ربي قال جئت بإذن بضع سنين كن جوانا inda rabbika wato shugabanka kenan ba ubangiji ake nufi ba to shi yasa malamin suke cewa kalmar rabb yana zuwa da ma'anar shugaba wato sayyid kamar yadda kabirta shi da Allah a shafidi yayi bayani yake cewa amma da sharafin ai idama ta wato adindina ta zuwa ga wata kalma shine rabbul alamin suke ce wato akwai mas'alan da suka tattauna anan da Allah yake cewa alhamdulillah yabo da godiya da tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala me yasa Allah ya fara da alhamdu kalmar alhamdu bai fara da kalmar shukr ba bai ce ashkuru lillahi rabbil alamin ba kuma da kalmar alhamdu da kalma ta ashkuru dukkan su ma'anan su ne ma'anan su daya yayin da muke ashkuru da alhamdu duka suna nufin godiya sai malamin yake cewa to akwai bambanci tsakanin kalmar ashkur da alhamdu duk da dai ibn jarir at-tabari a tafsirin sa jami'ul bayan da shi da abul abbas suna ganin cewa babu bambanci tsakanin alhamdu da ashkur wato duka ma'anan su daya kalmatan mutarajifatan amma wasu malamai suka ce akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashkur suka ce ashkuru ya ji faɗin ma'ana fiye da alhamdu sabida ita ashkuru yayin da ake ashkuru wato godiya na ashkuru ya gani godiya na zuciya da godiya na baki mutum ya ma abu ka ce mai ta ashkuran daga ko da za ka Allah khaira haka kuma godiya na gabbai mutum ya ma abu ka ce mai mukafa'a da aikata ayyuka ana tare da ni zance na duke nan suna ga cewa ashkuru a'ammu min alhamd wato ya shi fadin ma'ana fiye da alhamd ita kuma alhamdu wanda ta ke banta ne kawai ga godiya na baki wasu ke a'a ita alhamdu ma'anar ta ya shi fadin fiye da ashkuru idan muka ce alhamdu mutum ya ce alhamdu karkashin sa ya shiga ashkuru ta shiga ciki sai zance na uku shine mutan al-Amin al-Shafi'i rahimahullah ta'ala al-Allama yake cewa kalmar ash-shukr idan aka ce ash-shukr takunu lil muqabil faqat wal hamd la yakunu ayakunu bil muqabil wa bidun muqabil wa to idan mutum yace alhamdu godiya ta tabbata ga Allah to wannan yana nuna cewa wannan wanda yake gode masa ya kyautata masa ko bai kyautata masa ba ana tare da ni misali yanzu da adamin sallallahu alaihi wasallam yake umarni a dinga gode ma Allah har kuma Allah shi ne zai tsara wa ita adan rabbukum da in shakartum la azidannakum wa la yakfarsun inna azabi la shadid godiyan da annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallam sawa'un mutum yana cikin ni'ima ko yana cikin wahala dole ne ka gode ma Allah koda Allah ya jarabce ka da talauci ko da rashin lafiya abin da yake dace shi ne ka gode ma to shi yasa Allah ya fara da wannan kalmar yace alhamdu bai ce ashkuru lillahi rabbil alamin amma ita kalmar shukr fadilatul shaykh al-allama ash-shatibi yake cewa kuma shi ne abin da shaykh al-islam ibn taymiya ya rubuta ya ashkuru da ya kun lillahi muqabil ba za ka taba ce ma mutum shukran laka wato na gode maka ba sai idan ya maka wani abu na kyautatawa misali ya ma kyautan kuɗi ko ya ma kyautan mota ko ya ma kyautan wani abu sai ka ce mai shukran da wato jazakallahu khair wannan yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi buɗe alqur'ani da ya ce ashkuru lillahi rabbil alamin sabida da ya ce ashkuru lillahi rabbil alamin sai kasance mu yanzu ba za mu dinga gode ma Allah ba sai idan ya mana ni'ima yayin da mutum yake cikin wato rashin lafiya ba zai gode masa yayin da yake cikin talauci kuma ba zai yi ba zai gode masa da ya bude ne alqur'ani da ashkuru lillahi rabbil alamin hikiman da yasa bai bude da wannan kalmar ba sai ya bude da alhamdulillahi rabbil alamin saboda kalma ce wadda take nuna dole ka gode masa sawa'an kana cikin hali na talauci ko kuma hali na rashin lafiya ko mawuyacin hali dole ne ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa malamai suke cewa idan muka lura dukkan ayoyin da suka zo alqur'ani na godiya Allah yayi amfani da alhamdu kadan daga ciki da Allah subhanahu wataala yayi bayanin ma'abuta aljanna yayin da za su shiga cikin aljanna abinda za su ce shi da alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna alhazan inna rabbana la ghafurun shakur haka Allah subhanahu wataala ya umurci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi godiya da kalmar alhamd ba da wai ashkuru ba yake cewa qul alhamdulillahi alladhi lam yakun lahu walad wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhurr wa kabbiru takbira haka kuma ya umurci annabi nuh alayhi salam yayi godiya da kalmar alhamd ba wai ashkuru ba can cikin suratul mu'minun da Allah yake cewa fa idza sawaita anta wa man ma'aka ala al-fulk fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi al-zalimin haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni ga annabi Dawud alayhi salam ga annabi Sulaiman su yi godiya da kalma ta alhamd da yake cewa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi al-mu'minin wa risa Sulaiman Dawud to da baki dai wannan annabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya musu umarni da yin godiya da ne da kalmar alhamd wannan ga kalma ce wadda malamai suka ce lalle duwar ana godiya da ita sawa'un kana cikin hali na tsanani ko hali na yalwata ko kuma hali na sarari dole ne mutum zai gode ma Allah subhanahu wa ta'ala hikiman da ya sa ya huda alqur'ani da wannan kalma ce sannan ana alhamdu suka ce wato mubtada ne sannan lillahi wannan daro mujrur ne wasu suka ce shi ne khabar na mubtada wasu suka ce a'a yana da alaka da khabar na mubtada wanda ake hadfu dinsa wa khabar shi ne wajibi wato godiya ga Allah wajibi kamar yadda kuka sani duk shibhu jumla wato daro mujrur yana da alaka da wata kalma kamar yadda ibn malik ya ishara wa akbaru bi dhabti law bi harf jarri nawi ma ana ta'ili aw istaqarra rabbi kuma suka ce wannan sifa ne na lillah ko suka ce badal nasa safarin dai malamai ne da suka yi wajen malaman duba kenan wajen tauhidin magannan kalmomi ar-rahman ar-rahim Allah shine mai gamammiyar rahman kuma mun yi bayanin rahman ar-rahim a katashin bayanin da muke na al-basmala wato bismillahir rahmanir rahim ar-rahman shine mai gamammiyar rahama kamar yadda muka ce ko kuma mai sifantuwa da rahama sannan ar-rahim shine ne keɓaɓɓiyar rahama ga mu'minai fassara farko kenan muka ce ko kuma shine mai sadar da rahama kamar yadda muka yi cikakken bayani ba da jimawa ba to wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya sanar da bayi cewa lalle shi yana sifantuwa da rahama duk yanda ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala idan ka nemi gafara ta shi gafurun ne sannan rahimun shi ne gafara ne sannan mai jin kai wato idan ka nemi gafara ta insha Allah ta'ala zai gafarta maka kamar yadda ya bayana a cikin suratul hijr da bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim wato ka ba bayi na labari anni ana al-ghafurur rahim lalle ni ne gafara sannan rahim kuma mai jin kai مالك يوم الدين سنة ألا شيني من كتشم ملكي يوم الدين ما رانا ساكمكو أنسى أنه تفسير يوم الدين واتو أجا ببان سابق من ذا الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود سنتصر الدين أنا لما أنا ساكمكو اللي ألا شيني من كتشم ملكي ne gamammiyar mulki yawmi dini rana ta sakamako wato ranar alqiyama ranar tashin alqiyama ranar da za a yi hisabi sai qira'a farko ne na malik yawmi dini qira'a ta yi malik yawmi dini kamar yadda imamu shafi'i ya ishara wa malik yawmi dini rawihi nasirun wa inda siratun wa sirati lihumbula haka imamu al-jazali ya yi bayani haka a cikin durra al-musallima lil qira'at al-ashr wa malik yahfuz haka san cikin qayyibat an-nashr malik in lam yalla raw siraqa ma siraqa bil qulqan gala kai fa waqa qira'u sun yi sabani wajen karanta wannan aya qira'ar farko malik yawmiddin sai qira'a ta biyu malik yawmiddin kuma duka qira'a ce tabbatacciya kada wakaran wannan yana sallah ya ce maka malik yawmiddin yana gama sai ka ce yayi kuskure wannan ba kuskure bane an samu wannan qira'an daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma kamar yadda ya karba daga jibril alaihi salam ita ce qira'a ta imamu nafi tare da afwan Malik Yawmiddin ma cewa Maliki ya qira'a ta Imam al-Kisa'i da Asim Asim da mafi Asim ma tsora yayin da sun shiga Hafs da kuma Shu'ba haka Abu Sintikin Qurawa al-Ashara wato Yaqub tare da Salaf al-Ashir wa'annan hudun su ce cewa Malik Yawmiddin sauran Qurawa kuma su warshi da su Qalul riwayoyin da muka tashi muna karatu da su suna karanta Maliki Yawmiddin sauran Qurawa su so menene bambanci tsakanin Maliki da Maliki a tauzihin kira kuma malamin su ce cewa idan aka ce Maliki Yawmiddin wato mamallakin ranar tashin alkiyama wato ana nufin ranar tashin alkiyama kenan wato mamallaki na ranar tashin alkiyama na rana na sakamako shine maliki ligamammiyar mulki na ranar tau suka ce dalilin wannan kuma da Allah yake cewa tun cikin suratu suratul al-ghafir aliman mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar ranar tashin alkiyama Allah ya ce wane ne yake da mulki a yau sai ce mulki yana da Allah ne kuma shi ne qahhar ne cikakken karfi da rinjaye idan amma idan aka ce Malik Yawmiddin wato shi ne mai gamammiyar mulki sai ka sance maliki ma'anarsa ya ci gamammiyar ma'ana ce da Malik Yawmiddin sai malamai suke cewa to me yasa Allah subhanahu wataala muka ce zai ce ranar tashin alkiyama shi ne mai cikakken mulki kuma bayan hatta mulki a nan duniya shi ne mai cikakken mulki ɗin kuma shi ne mai iko a kan kowa duniya da lahira sai suka ce saboda a nan duniya an samu wasu mutane waɗanda suke jayayyar mulki tare da Allah subhanahu wataala kamar yayin rasuwa irin su Fir'aun kaga Fir'aun da sunan Marut kaga su sun yi jayayyar mulki da Allah subhanahu wataala saboda Fir'aun ya ce fa qala ana rabbukum al-a'la ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون قلنا فرعون عن الدنيا يا ادعاء واتو يا كراكا ستوى شي سكي شي الله فأمارا نتاشن القيامة فا شي يسا الله كمالك يوم الدين واتو رانا شيني نتكت ملكي دقيقو رانا ساكمكو سبيد رانا za a tara halittu gabaki ɗaya hatta shi Fir'aunan nan da yake a duniya shi sarki ne shi Allah da sauransu a ranar a gaban Allah dukkan mu za mu taru da su sai Allah ya ce liman al-mulku al-yawm Fir'aunan zai iya magana ba zai iya magana a ranar shi karan kanshi zai sunkiyar da kanshi babu wani wanda zai iya koya ga kansa kun ga shi yasa Allah yake cewa Maliki Yawmiddin shine mai cikakken mulki na ranar sakamako wato ranar da za a yi hisabi ranar tashin alkiyama kun ga anan yau Allah ya itlaqi yawm yana nufin tun daga farkon tashin alkiyama har matakin da za a yi hisabi wato ɗan aljanna za su shiga aljanna har kuma ɗan wuta za su shiga wuta amma kalmar yawm kun ga tana zuwa a yini daya haka kuma tana zuwa da ma'anan sa'a wato wani lokaci ma na yini kamar yadda Allah ya bayyana cikin suratul Ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dini yana mana ishara lokaci yayi ina ga zamu tsaya nan na roƙa Allah subhanahu wataala abin da muka faɗa muka daidai zamu ladan sa wanda kuma muka fusure ya gafarta mana shi ne duka ne akan haka insha Allah ta'ala gobe za mu tashi daga aya ta biyar kenan a riwaya ta Hafs ko kuma da shi da wanda ya muwafaka da shi kamar yadda muke bayani jiya wato iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anan karkashin wannan aya za mu tashi gobe insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya kare mu mana rai da lafiya kamar yadda muke bayani a tambayoyi za a dinga rubuta su ne sai ana kawo su saboda yanayin lokaci sannan kuma da kuma abin nan saboda ƙwararren lokaci da muke da shi na awa ɗaya a kullum idan